To assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiragen yakin Syria samfurin jet sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiya dake ketarawa cikin Syria je Litini wanda ya kai ga rasa rayuka da jin raunuka. Kasar Turkiya ta yi Allah wadai da hakan mutuka sannan ta ce harin yayi sanadin mutuwar farar hula akalla uku baya ga raunata wasu 12. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda jiragen yakin Syria ke auna tawagar ta motocin sojin Turkiya yayin da tawagar ke dosar garin Saraka dake arewacin Idlib. Ma'aikatar harkokin wajen Syria ta kuka da shiga cikin kasar ba izini da tawagar sojojin Turkiya ta yi. Gidan talabijin din gwamnatin Syria ya ce tawagar motocin na dauke ne da wasu kayakin yaki don baiwa abinda ya kira wasu kungiyoyin ta'adda da ke yakar gwamnatin Syria a wajejen garin nan wanda ake kira Khan Shakun mai muhimmanci. Tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya gurfana a gaban kotu jiya Litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana watanni hudu bayan da sojoji suka hambare shi. Bashir, wanda ya mulki Sudan na tsawon shekaru 30, an tuhume shi da mallakar kudaden waje da kuma karbar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba, bisa ga bayanin wani jami'in bincike wanda ya yi wa kotu. Bashir ya ce ya karbi tsabar miliyoyin daloli daga kasar Saudiya. Mazauna birnin Khartoum da dama na bakin ciki da jinkirin wannan shari'ar. Da dama daga cikinsu na cewa matakin da aka dauka bai wadatar ba kuma an makara. To karfa a shafa da shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin dakon mai mallakin kasar Iran wanda aka kama a Gibraltar saboda saba takunkumin tarayyar Turai ya tashi ya nufi kasar Girka jiya Litini. Bayan da aka yi watsi da bukatar da Amurka ta gabatar ta neman a ci gaba da tsare jirgin. Bayanan sufurin teku na jiya Litini ya nuna cewa jirgin da kwamman wanda aka canza masa suna daga Grace One zuwa Adrian Daryawan ya doshi tashar Kalamata na Girka kuma yana iya isa ranar Lahadi. Kodayake jami'ai ba su fito fili sun tabbatar da inda jirgin ya dosa ba. Iran ta gargadi Amurka cewa duk wani yunkuri na kwace jirgin wanda ke dauke da gangunan danyen mai sama da miliyan 2 wanda kudinsa ya kai dala miliyan 130 zai haifar da mummunan sakamako. Rundunar yan sandan New York ta kori wani dan sanda farar fata wanda ya shaki wani bakar fata a shekara 2014 har ya mutu batun da ya kai ga zanga-zanga a fadin kasar. Kalaman bakar fatan mai suna Irgana yayin da yake goshi mutuwa wato bana iya numfashi sun zama abin yawan ambato ga masu zanga-zangar wadda ta haifar da muhawara a fadin kasar kan batun jinsi da kuma yawan amfani da karfin tsiya da yan sanda kan yi. Wannan ya sa aka kafa kungiyar rajin kare bakaken fata ta Black Lives Matter wato ran bakake mafana da muhimmanci. Kwamishinan yan sandan New York James O'Neill ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa an kori jami'in yan sanda Daniel Fantalio bisa ga mutuwar da ganayi. Ya ce korin ya biyo bayan shawarar da wani alkalin rundunar yan sanda ya bayar kwanan nan. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojojin Amurka sun gwada wani makami mai linzami da ake girkawa a ƙasa wanda da a ce makonni uku da suka gabata ne da ba iya harbawa ba saboda tsawon zangon da yake ci. Makami mai linzamin wanda aka cilla a tsibirin San Nicolas Island da ke jihar California ranar Lahadi ya jira daidai kan inda aka auna shi bayan tafiyar tsawon kilomita 500. A cewar headquarter tsaron Amurka ta Pentagon a wani labari jiya Litini. Shugaban kasar Afghanistan ya kudura aniyar kawar da duk wata mabuyar ISIS a kasar. Wannan kalaman na shugaba Ashraf Ghani a jiya Litini a zagayowa ta 100 ta ranar samun yancin kan Afghanistan na zuwa ne a daidai lokacin da wannan kasa ta kudancin Asiya ke ci gaba da murmurewa daga kaduwar da ta yi bayan harin nan da aka kai a wurin daura aure ranar Asabar wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 63 ciki har da yara wanda wasu kuma mutane 133 da suka ji raunuka kungiyar ISIS dai shiyar Afghanistan ta dauki nauyin kai wannan harin So masu sauraron mu sai a muna aikin gafara saboda kamar yadda kuke ji mun samu matsalar na'ura mun ta kokarin ganin mun shawo kan al'amarin amma abun ya ci tura a maimakon wato shirye-shiryen da muka saya ba gabatar muku za ku ci gaba da sauraron wato wasu waƙoƙin da za mu dan nishadantar da ku har mu ga ko in Allah ya yarda mun shawo kan al'amarin in ba haka ba sai wani shiri na gaba mun gode ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausar Murya Amurka mun gode
R&B hip hop the hit it's new music on VOA 1 Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yayin da alhazan Najeriya ke shirin dawowa gida daga kasa mai tsarki hukumar aikin haji ta Najeriya ta lashe takobin binciko dalilin da yasa wasu maniyyata da yawan su ya kai 400 a Kano ba su samu daman sauke farali ba. Lamarin da ya kai su ga yin zanga-zanga a filin saukan jiragen sama da ke Kano. Daga Maka ga wakilin mu Salisu Shehu Ashaka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar Alhazan Najeriya ta ce za a binciki dalilin da ya sanya wasu alhazan jirgin yawo suka gudanar da zanga-zanga a filin saukan jiragen sama na Malam Aminu Kano don rashin jigilarsu zuwa Saudiya. A sanarwar da jami'an labaran hukumar Fatima Sanda Usara ta fitar ta ce hukumar bata samu korafi na kalubale daga duk kamfanonin da tayi rajista na jirgin yawo ba har aka kammala jigilar alhazan.
Akwai inda ma har naga sabon salo suna posting ma a platform na hukumar alhazai ta kasa cewa sun dibi alhazai kasa sun dibi alhazai sama da kaza yawancin su ka san dama ba sa ma fara kwasan alhazai sai kusan sati daya kafin a rufe to lalle a sanar a kawo kara dakin da irin waɗannan hanyoyin da za a samu a yi yaudara da sauran sunan ta yadda duk wanda ya biya kuɗin sa ya san abin da ya biya.
A nan Makka kuma shugaban hukumar alhazan Barista Abdullahi Muktar ya ce za a kullo da wata shaida ga alhazai musamman don rage cinkoso a tantunan muna daga yan alfarma. Wannan ya biyo bayan korafin wasu alhazai ne da muka kawo muku a makon jiya
wanda tatin nan ba za a bayyana shi ba sai an shigo nan ƙasa kowane alhazai lokacin nan za a yi masa katin da hotonsa wanda shine zai zama shaidarsa na shiga mota zuwa Mina zuwa Arafa zuwa Muzdalifa kuma shine zai zama shaidarsa da za a bashi katifa a yayin zaman sa a Mina. So dukkan alhajin da yazo bai da wannan katin to an san cewa ba alhaji ne da ya biyo wannan jahar ba sai zai nemi inda ya biya kuɗin sa domin ya nemi inda zai zauna saboda dole a dauki wannan mataki na ganin cewa an daina barin mutane saboda kawai maganan ƙasa ɗaya ko sanayya su zo su takura ma mutanen da suke da haƙƙi a kansu ba alhajin wannan sheman kake ba kuma ba alhajin Najeriya da kake da shedan aikin hajjin wannan shekaran ba ne ba ka zo in wani ne kake zo ziyara ba a iya sanarwa ya fito ku gana amma ka shige shema daga ziyara kai ma ka je ka janye katifan wani ka kwanta to za a kokari a ga cewa an magance wannan. sannan dole ne mu gaya mu kanmu gaskiya da jihohi da kamfanoni kowa duk wanda yazo zai zauna a wannan wurin katifarsa daya ta ka'ida da aka bashi amma babu wani babba da zai zo a ce an ware mishi wurin mutum goma a ce akawai su manyan mutane su biyu ko su uku su zauna sauran mutum bakwai din su takura a wani wuri din shi ma wannan abu ne da zamu sa ido in Allah ya raya mu in ma ba ma nan zamu ba da shawara cewa a sa ido domin shi ma yana kawo yana taimakawa wurin cinkoso
tuni aka fara jigilar dawo da alhazan gida bayan kammala aikin haji Sale Shehu Ashaka murya Amurka daga Makka Saudi Arabia
madalla a gaida Sale Shehu Ashaka kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar an shakata da wannan wakar sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarinta muku, shirin a dawo lafiya a yau zai kawo muku tattaunawa da wani shugaban kungiyar ma'aikatan motocin haya ta NURTW a Kano, wanda zai gabatar da kansa a hirarsa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Mutane da dama ne suke zargin motocin da ke ƙarƙashin kungiyar na NURTW da rashin kiyaye dokoki da ka'idojin tuki da na hanya, lamarin da ke haddasa yawan hatsara akan hanyoyinmu. Dalili kenan da wakilinmu na Kano ya tattauna da wannan shugaban NURTW mai suna kamar haka.
Sunana Lawan Kabiru ya kasai, mataimakin ma'aji na kungiyar NURTW na Kano Line.
Bari mu shimfiɗa a mataki na shimfiɗa cewa wai wace rawa kungiyar NURTW take takawa ne game da sha'anin sufuri a Najeriya, musamman wannan bangare na ƙasar nan?
To alhamdulillah, abubuwan da mu kuma rawar da ita wannan kungiya take takawa bangaren sufuri abubuwa ne da yawa, musamman bari mu fara daga bangaren mu. Tunda in ka ce sufuri ya kunshi kananan motoci da suke daukar mutane zuwa masu daukar kaya, zuwa masu daukar kayan su da mutanen gabaki daya. To bari mu fara daga bangaren mu, musamman mu da muke bangaren masu daukar mutane. So akwai gudunmawa da yawa da muke bayarwa a wannan harka, wajen zamantakewa mu da passenger, mu'amalan mu ta yau da gobe, musamman kamar mu nan layin Jigawa Dutse da muke a wuce a yanzu. Misali passenger mu akasari, zan iya nuna maka fasinjan da ya kai shekara sama da 5 muna tare da shi, kuma anan yake hawa mota. Can ma idan yaje inda muke yolori a can atasha, a can yake hawa mota. To ire-iren waɗannan fasinjan suna nan da yawa, waɗanda idan ka ce su fita ma su je su hawa mota a wani guri ba nan ba, sai dai dole, ko kuma in sun zo nan wani yanayi. Amma dai gaskiya an saba da su, kuma ana kyakkyawan mu'amala da su.
To idan muka ce magana gudunmawa, kaga galibin mutane sun dogara da motocin haya ne wajen kai koman su, walau daga garuruwa zuwa garuruwa ko jihohi zuwa jihohi. Wannan yasa ake daukar harkar nan ta sufuri da muhimmanci, tunda kaman gidan kowa da akwai ne. In kai tafiya bata kama ka ba, za ta kama iyalinka ko ƴan uwanka ko ƴan garinku ko wani abu mai kama da haka. Amma waɗanne, tunda ka faɗi wannan mu'amala, wanne yaya wato ita mu'amala ta ku take kasancewa ta fuskar ko kalubale ko rashin sa?
To kalubale ka rashi dan adam, inda yake irin mu'amalar da yake ba zai rasa kalubale ba. To sai dai dan abin da ba a rasa ba.
So amma kafin nan, watakila zan so ka gaya mana a wannan tasha, na ga rukuni ne na garuruwa, da ina ne kuci ake lodi ana?
To alhamdulillah, nan rukuni ne. Farko ma tukuna, kafin na je ga inda ake lodi, mu nan da ka gan mu kungiya ce guda uku take zaune a guri daya, kuma take zaune lami lafiya, uwa kamar in ce maka muna zaune kamar uwa daya uba daya. Akwai mu kanmu bangaren union NURTW, akwai bangaren NATO, akwai bangaren employer. Amma in ba a uniform ban ka ga mutum, ba za ka taba cewa akwai wani bambanci na ma'aikata ko na kungiyoyin da suke a cikin wannan gurin ba.
To waɗannan bangarorin me suka kunsa kenan? Misali me bambancin su ta fuskar aikace-aikace?
Bangaren aikace-aikace kowa da bangaren sa. Misali kamar mu nan bangaren mu, muna yin loading Jigawa Dutse, muna loda Birnin Kudu da dai oriya Jigawa ce, muna loda Sumaila, su Garko, su ta kai Kacheko, su Kunar Huguma, to nan da bangaren mu ne. Bangaren makwatan mu akwai masu loda layin Rano, Bunkure, har Kibiya. In muka tsallaka ɗaya bangaren, suna loda Kaduna, Abuja, Zaria. Akwai bangaren da suke loda Wudil zuwa bangaren Gaya, Ajingi, Jahun. Akwai kuma waɗanda suke lodin Jalingo, amma masu lodin Jalingo su ma bangaren NURTW ne. Jalingo, Taraba,
haka a dunkula ta kace dai daga wannan ta a wannan tasha, wataƙila ana zuwa waɗannan garuruwa da kafin lissafa kenan, misali su Abuja, su ina ne
duk ana lodin su? Gaskiya ne,
baya ga Abuja da ina ne kuma
waje har Niger su oke nan da ana ludawa
wa lokacin ana zargin wato drivobin ku da rashin bin ka'ida tuki da guje-guje saboda sauri da ake yi wai ba ku da ka'idodi ne waɗanda kuke shimfidawa drivobin nan kan yadda za su tafi kar da harkar tuki
daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu to yanzu a madadin shi wakilin namu Ibrahim Mahmud Kwari da ma bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta bayyana cewa shugaban kasar Niger ya buƙaci shugaban jam'iyyar MNC da Sani Umaru ya janye kudirinsa na shiga zaben shugaban kasa na 2021 tare da alƙawarta masa cewa zai bashi mukamin firayim minista da wasu tarin mukamai a sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa a nan gaba sai dai Sani ya buƙaci shugaba Isuhu ya bashi isasshen lokacin tuntubar makarrabansa don jin ra'ayinsu a game da wannan tayi inji Le Courrier Le Monde aujourd'hui ta ruwaito cewa dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohamed ya kaddamar da zagaye mai kama da yakin zabe a wasu jihohin Niger inda alamu ke nunin ya gamsu da dandazon jama'ar da ta fito tarbansa a ƙarshen mako a yankin Zai kwanaki kaɗan kenan bayan da shugaba Isuhu ya gabatar da shi ga al'ummar tawa a matsayin mutumin da yake fatan ya gaje shi bayan shudewar wa'adin mulkin sa a 2021 jaridar ta ce tuni dai aka fara zargin ministan cikin gidan da amfani
to madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Ibrahim Kalmasi Garba da wanda ya shirya ya ba mu umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsi baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum